Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin. Idan ba a manta ba dai a ranar Juma'a 16 ga watan Satumban wannan shekara ta 2022, 'yan sandan jihar Kano suka kama wani ɗan ƙasar Sin da ake zargi da kisan budurwarshi Umita a cikin gidansu kuma a ƙuryar ɗakinta a unguwar Jambulo. Kuma tuna aka fara shari'a ko da yake ana yi ana ɗagewa saboda wasu dalilai na kotu. Amma a ci gaban shari'ar a Alhamis ɗin nan an yi tonan silili. Don kuwa lauyan da ke kare ɗan ƙasar Sin ɗin da ake zargi da kisan Umita ya yi ikirarin cewa ya kashe mata zunzurutun kuɗi har naira miliyan 120,755 a ciki kuwa banda kuɗin karatun da ya biya mata da kuma kuɗin kashe wanda yake ba ta 100,000 duk mako. Duba da wannan bayani a koti ne sa shirin namu na yau ya mai da hankali wajen yin wasu tambayoyi ga maza maneman arme da kuma iyayen ‘ya’ya matan da ake neman armansu. Kuma da yake yau Juma’a muna tare da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma’a-Juma’a. Wakiliyarmu a jihar Kano, Lubabatu Garba, ta halarci zaman shari'ar da aka yi a kotu kuma ta turo mana bayani kamar haka.
A yayin da ake sauraron shaidu, masu gabatar da ƙara sun gabatar da shaidunsu ciki har da ƙanwar marigayiya Umar Kosum, wato Asiya Sani Buhari. A daidai lokacin da ake mata tambayoyi ne shi lauyan wanda ake ƙara, wato barista Muhammad Dan Azumi, yake tambaye ta ko tana sane da wasu kuɗaɗe da shi Mr. Frank ɗin ya kashe wa ‘yar uwarta. Cikin jerin kuɗaɗen da shi lauyan wanda ake ƙara ya jero sun haɗa da wata naira miliyan 117 wacce ya ce shi Mr. Frank ya sanya a cikin asusun ajiyar bankin marigayiyar a matsayin kuɗin shirye-shiryen aurensu. Haka kuma lauyan ya bayyana cewa Mr. Frank ya saya wa marigayiyar balagulai da ƙimar ta kai naira miliyan 335,000. Har ila yau shi lauyan ya bayyana cewa Mr. Frank ya shirya wa marigayiyar bikin zagayowar ranar haihuwarta wadda aka yi a wata rana a watan Afrilu na shekarar bara, inda aka yi shi a hotel ɗin Bristol inda ya kashe mata naira 720,000. Haka kuma ya bayyana cewa shi Mr. Frank duk mako yakan ba wa marigayiyar naira 100,000 a matsayin kuɗin kashewarta.
An gaida Lubabatu Garba, wakiliyarmu a Kano. Batun wannan zunzurutun kuɗi da lauyan ya yi ikirarin cewa wanda ake zargin ya kashe ma budurwar tashi ya sa mun tuntuɓi wata uwa wadda abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da ita domin mu ji shin ya dace iyaye su sakar ma mazan da ke neman arman ‘ya’yansu ragamar yi musu hidimar kuɗi fiye da kima.
Sunana Safiya Muhammad Rambo, ni Ketra ce. Gaskiya dai a tsari da al'ada da addinance wannan bai kamata ba. Kuma duk iyayen da suka sake samari su yi ma ‘ya’yansu wannan, to ina ganin kamar suna nuna cewa su iyaye ne ba masu tarbiyya ba, ba gidan tarbiyya ba. Don duk gidan da yake da tarbiyya babu yanda za a yi iyaye su sake ma saurayi ragaman ya ringa ɗaukan ɗawainiyar budurwa. Gaskiya wannan bai dace ba. Ba kuma nuna dattaku ba ne, ba kuma nuna cewa su iyaye ne na ƙwarai ba. Don duk wanda yake neman ‘yarka a matsayinka na iyaye, mu sani kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam a bangaren addini kenan da yake cewa haƙoƙin ‘ya’yayenku, kuma duk wanda ya kula da tarbiyyar ‘ya mace ya kula da mutuncinta, bai fifita ɗa namiji a sama da ita ba, to sakamakon shi aljanna ne. To ai ko dan kwaɗayin wannan ya kamata mu iyaye mu dage mu ga cewa mun ba mu ‘ya’yayenmu kyakkyawan tarbiyya ‘ya’ya mata, domin duk wanda ya kula da tarbiyyar ‘ya mace kamar ya kula da al'umma ne mai yawa gaba ɗaya ma. So gaskiya wannan babban kuskure ne a ce a matsayin mu na iyaye mu sa ido mu kyale wa saurayi ila ma wani ko gida bai shigo ba babu wani zancen aure a tsakani yayi mata duniya yayi mata waye ana ta farin ciki ana wantana da farin jini gaskiya wannan ba farin jini bane kuma shi ma saurayin zai gane cewa ai iyayen masu kwadayi ne so nan gaba koda ya aure ta ba zai kalle ta da daraja da value ba
to su kuma samarin da ƴan mata wani irin jin kunne zake musu
dan kunnan da zan musu shine su ji tsoron Allah kuma dama duk inda aka ce an bar addini an ajiye addini to dole za a ga sabanin abinda ake nema duk wanda in shi saurayi ne zai yi nema yayi nema a bisa tsari yanda addinin musulunci ya tsara in dai dama ba mayaudari bane in kuma mayaudari ne dama shi yazo ne dan ya ja ra'ayin budurwa da abubuwan duniya to ƴan matan mu ne yanzu kusan haka suke amma ni ina jan kunne ga samari duk sanda zaka zo neman yarinya idan ka san aurenta zaka yi ka ji tsoron Allah a cikin lamari ka san cewa wata rana kai ma zaka zama uba idan aka yi ma ƴarka haka ba zaka ji dadi ba su ma ƴan matan kuma su ji tsoron Allah a cikin lamari wata ma kila tana da takamamman wanda zata aura amma saboda wannan yazo an ga yana da abun duniya bar a wanki gara to sai ka shiga wata wani lokaci gurin irin wannan kwadayin sai mutun yazo yana kuma fadawa cikin halaka to a ji tsoron Allah duka ba samarin da ƴan matan duk abinda mutum zai yi in ya sa Allah a gaba sai Allah ya kawo mishi taimako
malama Safiya Muhammad Rambo kenan wata uwa a tattaunawar su da Bilkisu Ahmed Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Unity FM Radio a jihar Plateau akan mita 93.3 da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a Zangon FM a kanan Dabo. Kamar yadda aka saba kowace Juma'a yanzu ga editan jaridar Aminiya Salihu Makira da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau.
Sababbin labarinmu na wannan mako tattauna ce da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso inda yake cewa ni zan lashe zaben shugaban kasa mai zuwa. Sannan mun tattauna da manoman da suka haɗu da ambaliya a jihar Taraba inda suka ce za su iya farfadowa idan an duba za a ga me suke nema. Sannan a shafinmu na noma kuma mun duba shirin noman rani na biliyoyin naira ne a damdin gurara wanda ya zama shibcin gizo in ji manoman yankin. Sannan akwai hukunce-hukuncen kotuna da suka dagula lissafin jam'iyyun siyasar ƙasar nan sai kuma kashe wasu jagoran 'yan bindiga da soji suka ayyana neman su a makon jiya yayin da hukumar kula da manyan hanyoyin Najeriya ta ce akasarin hanyoyin da muke da su sun mutu murus. Sannan akwai caccakar da gwamna Anambra ya fita Obi na cewa ya fito takara ne amma ya san bai ci zaben shugaban ƙasa ba. Sai kuma kaddamar takarar a Suwaji Bola Tinubu a Jos inda ya alƙawarin cewa ba zai bar Najeriya ta nutse ba a hannunsa. Sannan mun aza 'yan takarar gwamnan jihar Zamfar Askeli da kuma mutumin da ya kona agololinsa ya faɗi dalilin da ya sa ya yi haka ɗin. Akwai kashe basarakin gargajiya a fadarsa da fadawansa a Imo da kuma rahoto musamman kan miƙa sarakunan Katagun da Misau jama'a da sandan girma a jihar Bauchi. Sai kuma labarin yadda ake aure a kabilar Anaguda da ke jihar Plateau. Idan muka kalli a kasan waje kuma 'yan bindiga ne da 'yan daba suke ci gaba da addabar Amurka da Ingila. Sai kuma ɗan jaridan nan na Masar da yake yajin cin abinci yanzu ya janye yajin. Wajen al'ajabi kuma wani ne ya sa katin shaidar aiki wato identity card gidajensu har wajen guda 509 a wuyansa a lokaci guda. Sannan akwai mutumin da ya umarci agolansa wato ɗan matarsa ya gwada shi da harbansa da bindiga saboda gwajin maganin bindigar amma kuma ƙarshe bindigar ta kama shi ya mutu. Sannan akwai wanda mutumin da ya ziyarci mashaya 78 a cikin awa 24 kuma duk inda yaje sai ya dan taba wani abu ya sha daga ciki ko dai giya ko kuma wani abu daban. A bangaren wasanni kuma mun duba tarihin kofin duniya ne salsalan sa da sosayen da ya samu a tarihin duniya. Ma'ana ya sunansa na farko ya kasance yadda aka sace shi a karan farko da kuma yadda wani kare ya gano shi. Sannan mun duba tarihin ƙasar da suka dauki kofin a cikin shekara 88 da fara gasa a kansa.
An gaida editan jaridar Aminiya Salihu Makira da fatan kowannen ku zai garzaya ya sai tashi jaridar Aminiya domin ya wasa kwakwalwa. Bari mu rihe shirin da ra'ayoyin wasu maza akan batun yi ma 'yan mata hidimar kuɗi kafin arme.
Akan abin da ya shafi adadin kuɗin da zan iya kashe na budurwa da muke sayayya da ita, kasan zai iya kasancewa abu ne wanda yake kala biyu. Akwai budurwar da kuke tare da ita kuma kana kyauta zaton da ka aure ta. So irin wannan gaskiya zan iya cewa ko nawa ne zan iya kashe mata in dai ina da halin da zan yi irin wannan. So ko nawa ne zan iya kashe mata in dai ba wata hidima ba ce wacce ta zo ko ta nema wacce ta fi ƙarfin samun da nake da shi. Amma tabbas ko nawa ne zan iya kashewa. Amma idan kuma budurwa ce wacce ba wai wani soyayya ce ba wai ta aure ba kawai dai soyayya ce dai haka da ake yi. So wannan gaskiya akwai wani adadin abin da zan iya kashewa kila ba zai iya wuce irin 50,000 ko 100,000 ba.
To gaskiya ni dai in dai Aminiya gaskiya zan iya kashe mata kan kwandala ɗaya har zuwa 500,000. Kuma a yanayin da muke rayuwa ta mu'amala yau da gobe da mutane za mu ga cewa tsadar rayuwa ake wahalar kuɗin ake. Gaskiya ni dai a fanni na zan iya kashe mata kan 1,000 abin da ya kai har 500,000 gaskiya ni dai a waje na kenan.
A hakikanin gaskiya kamar yadda jama'a suka shaida mu a nan Maiduguri idan aka yi maganar aure to hakikanin gaskiya galibin samari ko mu ce masu neman auren suna ji a jika wajen ɓadda kuɗin da za su kashe ma. A ƙarshen aka zo yin aure sai ka ga shi ma sabon kasafi za a yi ko bajet kafin a yi da wannan aure. To ni dai a nawa ɓangaren sai in ce sai godiya. Na gode wa Allah sannan ita ma yarinya maganar gaskiya. To sai gode wa Ubangiji don ba ta da damuwa. Wallahi idan irin ihsani 19 ta arzikin nan ba kuma take kara ba sai ta ce ba ta so wani sai imaniya nake tilasa mata ba da sayin tawa sai in tura mata account na banki. Kowani sai katin waya 500,000 tura mata. Amma gaskiya ba ta da matsala irin ta nuna cewa sai kaza sai kaza. A dunkule zan iya cewa ni akwai iya adadin da zan iya kashe mata kuɗi. Ba zan ce dan ina da shi in ta kashe mata kuɗi saboda na samu soyayyar ta za ta aure ni. Gaskiya ni akwai ka'ida. Ba wai in ta kashe kuɗi kawai da na samu ra'ayinki za ki aure ni zan aure ki ba. A'a. Maganar gaskiya akwai ka'ida. Ya kuma na yi sa ita ta fahimci da haka.
Ra'ayoyin wasu kenan game da yi ma budurwa hidimar kuɗi kafin arme. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp a kan wannan lamba 0938-3333-0. Idan daga ƙasashen ƙetare ne sai a fara da alamar ƙarawa wato plus sannan a saka 234 sai a cika ce da lambar tamu ta WhatsApp. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakiliyarmu a Kano Lubabati Garba sai editan Musagir Kano Saleh ni Halima Jimarauke sallama da ku huta lafiya.